Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis, 5 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanin labarai.
To, Baba, al'amura na ci gaba da tsayawa cik a Majalisar Dokokin Amurka bayan tsige tsohon kakakin Majalisar Kevin McCarthy, yayin da wakilan suke da wa'adin makonni 6 domin zakulo wani da zai shugabanci al'amuran majalisar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo jiragen Ukraine mara matuƙa a yankunan da ke kan iyaka da ƙasar. Sannan hukumomin gwamnatin Somalia sun ce sun dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji makonnin da suka gabata.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a Najeriya sun kaddamar da bincike akan mutuwar mutum 15 a jihar Rivers bayan wani bututun mai da aka dasa ta haramtacciyar hanya ya fashe.
Satar mai da daddiyar matsala ce a Najeriya, wacce na daga cikin manyan kasashe da ke haƙo mai a Afirka. Ta ce danyen mai ba bisa ka'ida ba, lamarin ne da yake yawan aukuwa a yankin Neja mai arzikin mai.
Haka zalika, a cikin shirin za ku ji cewa kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya ta ce sama da masana'antun shinkafa 50 a Kano suka rufe saboda karancin shinkafa a faɗin ƙasar.
Kasar mu har yanzu ni a tunanin na ba mu kai matsayin da za mu iya ci da kanmu ba. Ba dan ba mu da kasar noman ba. Muna da kasar noma, amma musamman noman shinkafa wani noma ne wanda sai an masa gyara gonakin sun koma na zamani.
Sa'annan kamar kowace safiya Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu, inda a yau shirin zai duba wata rawar da mata 'yan kalilan da ke cikin gwamnati suke takawa game da janye tallafin mai da gwamnati ta yi, wanda hakan ya haifar da matsalolin rayuwa a Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Al'amura na ci gaba da tsayawa cik a Majalisar Dokokin Amurka a ranar Laraba bayan tsige tsohon kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy. A wani bangaren kuma, mahukuntan suna da wa'adin makonni 6 domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa, wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati. Rashin gudanar da ayyuka a Majalisar Wakilan da yiwuwar asarar wasu kwanaki daga wa'adin da aka baiwa majalisar domin zakulo wani da zai maye gurbin markafi, wanda zai samu goyon bayan sauran mahukuntan, zai iya kawo tsaiko wajen tabbatar da kudurorin dokoki kan kudin da za a iya kashewa masu mahimmanci da suka hada da na kudaden da ake kashewa kan harkokin soja a kasashen waje, kudaden da ake kashewa a bangaren ayyukan jin kai a kasashen waje da bangaren kare rage karfin ikon China. Ba a tsammanin cewa 'yan Republican masu rinjaye a majalisar za su gudanar da wani zaɓe a wannan makon. Maimakon haka, za su tattauna game da wanda zai jagoranci al'amuran majalisar da aka samu rarrabuwar kawuna zuwa wani lokaci. Za su buƙaci amincewa ba tsakaninsu kawai ba, amma har da majalisar dattawa mai rinjayen 'yan Democrats, kafin a buƙaci sahalewar shugaba Joe Biden. A ranar Laraba, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuƙa 31 da aka yi niyyar harin yankunan Rasha da su cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar ta Telegram cewa ta kakkaɓo jiragen ne a yankin Belgrade, Bryansk da yankin Horsk. Dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine ne. Shugaban yankin Bryansk, Alexander Bogomas, ya shaida cewa dakarun Ukraine sun harba hatsabibin makamai masu tarwatsewa a wasu ƙauyuka, kana sun lalata wasu gidaje. Bogomas ya ce ba su samu rahoton wani da lamarin ya rutsa da shi ba. Sojojin na Rasha sun kuma shaida cewa sun daƙile wata tawagar dakarun Ukraine a kan jirgin ruwa mai inji da suke yunkurin kutsawa yankin Crimea. Hukumomin gwamnatin Somalia a ranar Laraba sun ce dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaka yayin wasu ayyukan soji cikin makonni 2 da suka gabata. A wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na Somalia, gwamnati ta ba da rahoton kashe mayaka 1,650, sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin Hirshabelle da Galmudug da ke tsakiyar ƙasar. Cikin sanarwar, gwamnati ta yi zargin cewa kwamandojin kungiyar Al-Shabab 19 ne daga cikin waɗanda aka kashe, ɗaya kuma ya yi rauni, sannan uku cikinsu sun miƙa kansu ga dakarun gwamnati. ya zuwa yanzu ba a tabbatar da alƙaliman da gwamnatin Somalia ta bayar ba tukunna. A wani bangaren kuma, jami'an hukumomin yankunan gwamnatin sun yi kira a ƙara wa'adin lokacin da aka baiwa dakarun AU su fice daga Somalia, inda suka ambato hare-haren da aka kai wa 'yan Al-Shabab da kuma ci gaba da siyasa mara tabbas. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC.
An ji ba kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, hukumomi a Najeriya sun kaddamar da bincike kan mutuwar mutum 15 a jihar Rivers wanda ke kudu maso kudancin Najeriya, bayan da wani bututun mai da aka dasa ta haramtacciyar hanya ya fashe. Ga dai Muhammad Hafiz Baballe da fasarar rahoton wakilin murya Amurka Timothy Obiezu.
Rundunar 'yan sandan jihar Rivers da kudancin Najeriya ne ta shaidawa murya Amurka ta wayar tarho a ranar Laraba cewa hukumomi sun kaddamar da bincike kan wannan al'amari. Mai magana da yawon rundunar Grace Iringe Koko ta ce al'ummar yankin Iba sun yi ta ɗiban ɗanyen mai tare da tace shi a wani haramtaccen wuri da daren ranar Lahadi a lokacin da bututun ya fashe. Ta ce hukumomi sun kwashe gawarwakin mutane 15 da suka ƙone, ciki har da wata mace mai ciki a wurin. Hukumomi sun ce mutum 20 sun tsira da ransu, ciki har da mai matatar man, kuma an kai su wani asibiti da ƙuna a jikinsu. Muna bincike wannan kayan da aka tace ba bisa ka'ida ba ne suke ta zazzagewa ya haifar da tashin gobarar. Mun tattara hotunan abin da ya faru. Ya kamata jama'a da iyaye su gargaɗi gundumominsu da kada su shiga irin wannan harkar. Muna kuma ƙoƙarin ganin ko za mu iya tura ƙarin jami'an tsaro zuwa wurin don kada a ci gaba da aikata irin waɗannan ayyuka. Satar mai daɗaɗɗiyar matsala ce a Najeriya, wacce na daga cikin manyan ƙasashe da ke haƙo mai a Afirka. Ta ce ɗanyen mai ba bisa ƙa'ida ba, lamari ne da yake yawan aukuwa a yankin Neja mai arzikin mai. A watan Afrilu, hukumar da ke kula da albarkatun ƙasa a Najeriya ta ce Najeriya ta yi asarar kusan gaggan ɗanyen mai miliyan 620 da darajarsa ta kai dala biliyan 46 tsakanin shekarar 2009 zuwa 2020. Hukumomin Najeriya sun yi ta ƙoƙarin shawo kan matsalar ba tare da samun nasara ba. Pet Nwadishi, babbar darakta ce a cibiyar tabbatar da adalci ta Center for Transparency Advocacy, ta ce dole ne hukumomi su ɗauki ƙwararren matakan tsaro domin kawo ƙarshen satar mai. Fasahar da ke tattare da tace ɗanyen mai ba ita ce abinda mutanen yankin da kansu ke da hannu a ciki ba. Wani ɓangare ne na gungun mutane masu ilimi da kayan aiki da za su iya yin hakan. Don haka ya kamata gwamnati ta duba lamarin. Batutuwa da suka shafi rashin hukuntawa da cin hanci da rashawa. Tsarin shari'ar mu yana da rauni, kuma ba mu da tsarin shari'a mai ƙarfi wanda zai taimaka wajen hukunta mutane a kotu. Kashi 80 cikin 100 na kuɗaɗen shiga da Najeriya ke samu daga arzikin man fetur ne. Hukumomi sun ce satar man fetur na da illa ga tattalin arzikin ƙasar da kuma tsaranta. Sai dai Nwadishi ta ce talauci da wahalhalu da ake fama da su a yankunan da ake samar da mai shi ma yana taka rawa. A tsawon shekarun da aka kwashe yana ɗiban ɗanyen man fetur daga waɗannan al'ummomi, babu wani ci gaba ko kaɗan, babu wasu ayyuka ko ababen more rayuwa, jama'a ba su da wutar lantarki. Don haka jama'a da ke kusa da al'ummomin yanzu suna ganin suna da haƙƙi na ɗaukar wani ɓangare na wannan ɗanyen mai. Wani masani kan harkokin mai da iskar gas, Emmanuel Afimia, ya ce idan ba a samu damarmaki masu kyau ga mutanen yankin ba, zai iya wahala a shawo kan matsalar satar mai.
Many of these villages.
Da yawa daga cikin waɗannan ƙauyuka da ke kusa da bututun mai sun san waɗannan haramtattun matatun mai, amma muddin kuɗaɗe suka ci gaba da shiga aljihun masu su, sannan suka ci gaba da yawo a cikin al'umma, ba za su so a kawar da duk wanda ke gudanar da wannan tsarin ba. Don haka dogaro da al'ummomi don bayar da rahoton tsarin ba zai aiki ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce kashi 5-7 cikin 100 na man da ake sayarwa a kasuwar duniya daga man da aka sato ne. A bara, Najeriya ta ba da kungiyar kula da bututun man ga tsohuwar gwamnatin Efimu Folo, wanda aka fi sani da Tom Folo, ta kuma bankaɗo manyan wurare da dama inda ake haƙo man. Daidai masana na ganin matukar ba za a shawo kan matsalar cin hanci da rashawa ba, ko hukumomi su fara hukunta masu laifi, tsatar man fetur za ta ci gaba da zama matsala a Najeriya.
Muhammad Hafiz Babalake nan da fasarar rahoton Obiezu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Shugaban kasar Chadi Muhammad Idris Deby yana ran gadin birane a fadin kasar, inda yake alfahari da kokarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da kasar kan tsarin demokradiyya zuwa Nuwamban 2024, kamar yadda rigejeniyar da aka cima a Oktoban 2020 da zai biyo bayan tattaunawa akan yancin kasar. Sai dai kuma masu adawar siyasar Chadi sun ce kasar wacce ke tsakiyar Afirka tana fama da yunwa, fatara da matsalar rikicin 'yan bindiga tun bayan da Deby ya karbi ikon kasar a Afrilun 2021. Kafar talabijin din kasar ta ruwaito cewa birnin Abeche shine na 21 da shugaban Chadin Janar Muhammad Idris Deby ya ziyarta domin yayi bayani a game da irin ci gaban da kasar ta cimma a yunkurinta na mai da kasar kan tsarin demokradiyya tun bayan da sojoji suka karbe ikon kasar a Afrilun 2021 bayan mutuwar mahaifinsa. Ziyarar da ya kai Abeche, babban birnin yankin Udai, wanda ya kasance birni mafi girma na hudu a kasar, ya kuma kasance wuri na 21 da shugaban ya da zango tun bayan da shugaban sojin ya kaddamar da rangadin da yake ya kai lungu da sakon kasar don yin bayani game da nasarorin da kasar da ke tsakiyar Afirka mai tasowa domin kawo ƙarshen abin da jami'ai suka ayyana da fatara. A ƙarshe, hukumomin Faransa sun buƙaci al'umma su kwantar da hankalinsu a game da rahoton barkewar annobar kuɗin cizo a cikin motocin safa na al'umma a birnin Paris da ma ƙasar baki ɗaya. Hukumar da ke kula da al'amuran layin dogo na ƙasa SNCF ta ba da rahoton ganin kuɗin cizo a cikin jiragen ƙasa aƙalla sau 37 cikin makonnin da suka gabata, sannan da ƙarin wasu rahotanni da dama da aka kai hukumar kula da sufurin birnin Paris RATP. Ministan ma'aikatar sufuri na Faransa Clement Bions ya ce sun yi nazarin dukkanin rahotannin kuma dukkaninsu labarin kanzon kurege ne. Ya ce idan akwai matsala muna ƙoƙarin kawar da ita, ba za mu musa ba. Bions ya ce babu wata annobar kuɗin cizo da muke fuskanta. Kafafen yaɗa labaran Faransa sun yi rahotanni akan kuɗin cizo a cikin jirage da gidajen sinima, sannan gwamnati ta damu a game da irin tasirin da labarin zai yi wa harkokin yawon buɗe idon ƙasar da kuma wasannin Olympics da ake shirin yi nan da ƙasa da shekara ɗaya.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla, kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Refund ta ce sama da masana'antun shinkafa 50 a jihar Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya ne suka rufe masana'antunsu saboda ƙarancin shinkafa a faɗin ƙasar, wanda hakan ya haifar da farashin shinkafa ya tashin goron zabi a kasuwanni. Ga dai Alhassan Bala da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Hukumar cinikayya ta duniya ta ce Najeriya ta dogara ne kaco kan da shinkafar da ake shigowa da ita daga kasashen waje da ya kai ton miliyan 1,700,000 domin wadatar da kasar. A shekarar 2022 Najeriya ta shigo da mafi yawan shinkafa daga India a cewar wani kamfanin harkokin tattalin arziki. A watan Yuli, kasar India ta hana fitar da shinkafa da ba basmati ba. Wannan mataki na India ya janyo kamfanonin shinkafa irin na Sanu kura rufewa na wucin gadi.
Rashin shinkafar India a Najeriya zai shafe mu, domin in akwai kayan tokishi ya ci ta kayanmu na cikin gida zai yi sauki, sannan duk wani mai kamfani zai ɗauki kuɗinsa a cikin gida ya je ya sayi kayansa a cikin kwanciyar hankali ya sarrafa ya siyar. To idan ya kasance babu wata kishiyar shinkafa sai kayanmu na cikin gida ba zai ishe mu ba.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Najeriya ita ce ƙasar da ta fi kowacce noman shinkafa a Afirka. Shi kuma Babban Bankin Najeriya ya ce yawan shinkafa 'yar gwamnati da ake sarrafawa a gida ya ƙaru daga ƙasa da ton 350,000 a shekarar 2015 zuwa ton miliyan 3 a shekarar 2022. Muhammad Sani, jami'i ne a kungiyar masu noman shinkafa ta Najeriya, ya ce akalla kamfanonin shinkafa 50 sun rufe a jihar Kano.
Wannan ya shafa ba don komai ba kasar mu har yanzu ni a tunanin na ba mu kai matsayin da zamu iya ci da kanmu ba. Duba kuwa ba dan ba mu da kasar noman ba, muna da kasar noma, amma musamman noman shinkafa wani noma ne wanda sai an masa gyara, gonakin sun koma na zamani, abinda ake kira an mai da shi irin irrigation, irin noman ranin nan da damuna. Wannan shi zai kawo a samu fadadar yin noman shinkafa hatta wadata a arewa har ya kasance ta mamaye kasa gaba daya har mu kai matsayin da zamu iya fitar waje.
Hukumar kula da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta kiyasta cewa akalla 'yan Najeriya miliyan 25 ne ke hadarin fadawa rashin abinci da yunwa a lokacin August. Wannan tsanarin rayuwa da ya shafi yanayin rayuwar Mu'azu Abdullahi, mazaunin jihar Kano.
Ko kwanan nan nan hunturu wani mutum cikin makabarta an gama rihar yarinya wajen shi, ya ce wallahi ba abin da ya kashe wannan yarinya sai yunwa.
Yakin Rasha da Ukraine da yana babbar barazanar katsewar wadatuwar hatsi a Najeriya, kasancewar Rasha na cikin manyan kasashen da ke samar da alkama a duniya. Tun kafin kasar India ta hana fitar da shinkafa a watan Yuli, gwamnatin Najeriya ta sanya dogar ta ɓaci a kan rashin abinci a yayin da hauhawar farashin kayan abinci ke ci gaba a kasar.
Alhassan Bala daga Kano, Najeriya.
To a gaida Alhassan Bala da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da kowa wani sabon shirin domin iyali. A Mary Grace Abdu ce muku fata alheri, kuma fata iyali na lafiya. Batun tallafin da gwamnatin tarayya ta raba wa gwamnonin jihohi da nufin rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanuka yi na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗauki hankalin 'yan Najeriya. To, ko mata kalilan da ke cikin gwamnati a matakai daban-daban za su iya taka wata rawa mai ma'ana da za ta taimaka wa iyali a wannan yanayin? Tambayar kenan da shirin domin iyali ya yi wa uwar gida Talatu Levi Barka Hassan da ake wa lakabi da Hajiya Aya da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, inda Hajiya Aya ta fara da bayyana cewa
magana gaskiya ita ce cewa in suka shiga siyasa suna mantuwa da 'yan uwansu mata, amma da matan da ke siyasa da 'yan majalisa, kwamishinoni kamar Ajos da Adamawa, na san cewa mata su ne deputy governors. Sai ko matsayin kansila mace take a wannan siyasa, inda za su fito zahiri su taimaki 'yan uwansu mata da wannan rabon da za ake na palliative, ina tabbatar miki da iyali da yawa za su ƙara akan wannan abu. Yanzu mun kira muke ga mata, ciwon mace na 'ya mace ce, su taimaka su ga matsayin da Allah ya kai su, su dibi 'yan uwansu mata a society. Don in kika lura a society 80% da mata suna cikin wahala. Inda a ce 'yan uwan mata da ke cikin siyasa za su taka rawar gani, su sa baki, su nuna cewa eh, wannan tallafi na palliative da za a bada da matan gwamnati ma, in fact ana office din first lady a kowace state. Kuma matan nan su suka tsaya tsayin daka lokacin zabe. Mata na da alkawari, ko zuwa kika yi rumfar zabe kika duba, za ki ga mata kusan 80% mata ne akan layi. Matan gwamnonin nan na kiransu, suna mitin da su, suna abubuwa da dama da su, amma lokacin samu kuma sai a watsar da su gefe da za su taimaka. Yadda suka riƙa kiran matan nan, suna mitin da su, suka ba su kuru'unsu. Wannan palliative da za a bada da matan nan za su fito yadda su bada wannan palliative yadda aka ba su goyon baya da farko, ina tabbatar miki da palliative ɗin nan zai je ko ina cikin armashi.
To,
amma ba a tuna da hali da suka yi ba lokacin zaɓe, ba a kula da su ba yadda ya kamata, gaskiya ba a yi mata adalci ba.
To Hajiya Safiya, yaya kike gani a zahirance za a iya daukan wannan matakin har matan nan su saba mata kaɗai ba amfana a matsayin iyali baki daya?
To ni kin san na ce su waɗanda aka zaba, kamar yadda ta faɗa da cewa matan gwamnoni da matan majalisai da matan wajen dattawa, matayensu dukkansu lokacin da za a yi zaɓe sun bi ward-ward, sun bi local government, sun bi duk inda ya kamata su bi sun yi ma mazajensu campaign. So kamar yadda suka san lungu-lungun nan da ward-ward din nan na talaka lokacin da suna neman zaɓen shi, lokacin da suna son talaka ya zaɓe su, haka nan idan za a bi ward-ward da lungu-lungun nan da local government as a bi su mata a nemi shuwagabannin mata, domin duk ko'ina a wajajen nan akwai shuwagabannin mata. So in za a nemi shuwagabannin mata a ce to kuga naku ku raba ma mata ƴan uwanku, ina ganin abun zai yi armashi, kuma abun zai je har fiye da yadda kake tsammani, domin an ba su na san za su yi kokari, ko dai ba su raba shi 100% ba, amma za su yi iyakar bakin kokarinsu su raba.
To zuwa yanzu na san ba za ku rasa samun ƙarin bayani akan matakan da ake ɗauka ko kuma yadda ake rarraba waɗannan kayayyakin masarufi ko kuma aiwatar da wannan shiri na palliative a matsayin jihohi daban-daban haɗi da babban birnin tarayya Abuja. Zuwa yanzu me kuke ji, me kuka gani Hajiya Aya?
To magana gaskiya, mu dai ina nan garin Abuja, ni ko gishiri ban gani an raba mota ba, ko gishiri wannan abun banza ba wanda na gani ya samu a garin Abuja. Kuma bayan wannan hira da muka yi da ku, na bi social media, na kira waya, na tantambaya kamar garin Jigawa, abinda suka riƙa yi sai dai a tare mata gehe guda a kawo dan ba a ma sakasawa ne da aka kasa a leda. Ana ba da hege a saka musu shi ta kokowa, ana wawa duk wanda Allah yake maka ya samu ya diba ya gudu ya tafi. Aka mai da mata kaman dabbobi, kaman ba mutane ba, yunwa ta ishi mutane a ƙasa, talauci ya ishi mutane, wasu matan ba su da abin za su ba ƴaƴansu. In ma an kawo musu ƴan buhunan palliative din, maimakon a ba kamar da kai magana shugabannin mata a ward-ward a ce gashi ki raba ma mata, sai dai a kawo a ji a sauke ƙasa. Mata kuma su bi suna ta kokowa, suna ɗi wadda Allah ya sa ta samu ta samu ta tafi, wadda ba ta samu ba shi kenan. Garin Kano ta kira har sau biyu ba wadda ta ce mai ita ta ga inda aka raba wani kayan palliative. Garin Katsina na kira an ce mani matan gwamna aka ba mu tana ni tana shirin raba, amma har yau da nake hira da ke ni ban ga inda aka raba mu wani palliative ba. Magana gaskiya. To palliative din ajewa za su yi sai wani campaign din za a raba shi, koko wani shiri suke na musamman kan raba palliative din? Mu dai muna nan muna bibiya, mun sa ido muna kallo.
To a matsayin ku waɗansu daga cikin ku suna sana'a, Hajiya Aya, ta dalilin sana'a kika samu wannan suna Hajiya Aya. To Hajiya Safiya, a cikin wannan yanayin da ake a Najeriya, wace shawara za ku ba iyaye mata musamman da za ta iya zama da taimako a gare su na rage raɗaɗin wannan talauci da ake fama da shi a ƙasa sakamakon janye wannan tallafin man fetur a zahirance? Akwai wani abin da mata za su iya yi na taimakawa gidajensu misali?
To gaskiya magana shine din a samu mata su yi sana'a, tana da kyau, domin idan mace ba ta da sana'a yi, to gaskiya komi take da shi ragagge ne. Amma kin ga in kobo-kobo na shigo ma mace ko da nawa ne, komin kankanta shi ya yi babu. Ko ma kina aiki kina karban albashi, dan baki da wata sana'a yi, gaskiya kankan samun ki karami ne, saboda albashin nan ba isa ka zai yi ba. ana biyan ka albashin nan kwana nawa ya kare.
To ai Hajiya, galibin ai galibin matan ma ba sa da aiki ba ma'aikatan gwamnati ko kuma na kamfanoni bane.
So sana'a dai ko karkata ke rinka dan kukkullawa. Domin ni na san akwai wa'ansu da suka yi kukkulla hanjin ligidi da kukkulla 'yan sana'a 'yan kadan-kadan kuma tana biyan bukata. So ko da kuka ce kudewa daudawa ba abin kunya bane. Mace ta sayar da su gaskiyar magana. In kuma kina inda zaki iya daukar ruwa ko ki ake su bakin wuri wani ya zo ya ce a bashi pure water. Amma fa sai in mun dauke ta da muhimmanci. So kada mu ga cewa sai babbar sana'a za mu iya yi ko karama ce ko min kankantata as long as dan kwabo-kwabo na shigo maka to ya yi babu.
Yawa to Hajiya Aya, lokacin da ita Hajiya Safiya take wannan bayani na kai hankali na karkara inda na fito. Wannan sana'an akwai da dama da mata da zai yiwu da za su so su yi sai dai fisabilillahi naira 500 sai ta gagari wata ko 50 ma wata bata maganinta balle ta yi tunanin sana'a.
Gaskiya sana'a kam tana da muhimmanci ga mata tunda ni ma nan ita nike yi kuma take taimaka mani. Don a matsayina zan nike sana'an nan ina da akalla ma'aikata guda 10 ƙarƙashina. Ina da masu tuka mashin mutum 2. Ina da mata mutum 3 da ke zuwa su wanke mana aya da sauran kayan sana'a. Sannan ina da sauran da duk rana muke sana'a tare da su. Kuma bayan nan haka ina da mutum 4 da ke zuwa su ɗauki kaya su saida su ɗauki riba su mai domin uwai. To kin ga ina entrepreneur. Da ɗan siyasa mu da matan gwamnoninmu da su kansu gwamnonin da shi kanshi ma shugaban ƙasa sai a fiddo empowerment na mata in ka ɗaukaka mace ka ɗaukaka society.
To sai ku tare mu a shirin kallabi domin jin hira ta musamman kan wannan sana'a ta Hajiya Aya inda ta bayyana yadda mata masu ƙaramin ƙarfi da ke da sha'awar sana'ar za su iya shiga. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Madam Talatu Levi Barkasan da kuma Hajiya Safiya Manu sai kuma Dadi Balewa daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Al'amura na ci gaba da tsayawa cik a Majalisar Dokokin Amurka ranar Laraba bayan tsige tsohon kakakin Majalisar Wakilai Kevin McCarthy. A wani bangaren kuma mahukuntan suna da wa'adin makonni 6 domin tabbatar da kudurin dokar da za ta kayyade kudaden da gwamnati za ta iya kashewa wanda zai kiyaye rufe ma'aikatan gwamnati. A ranar Laraba, Rasha ta ce na'urorin kariyarta na sama sun lalata jiragen Ukraine mara matuka 31 da aka yi niyyar harin yankunan Rasha da su cikin dare. Ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar ta Telegram cewa ta kakkaɓo jiragen ne a yankin Belgrade, Bryansk da yankin Kursk. Dukkanin yankunan uku suna kan iyakar Rasha da Ukraine ne. Hukumomin gwamnatin Somalia a ranar Laraba ta ce dakarun gwamnati sun kashe ɗaruruwan mayaƙa yayin wasu ayyukan soji cikin makonni 2 da suka gabata. A wata sanarwar da aka sanya a gidan talabijin ɗin ƙasar na Somalia, gwamnatin ta ba da rahoton kashe mayaƙa 1,650 sannan kuma wasu 550 sun jikkata bayan wasu ayyukan soji a jihohin Hirshabelle da Galmudug da ke tsakiyar ƙasar. Shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby yana rangadin birane a faɗin ƙasar inda yake alfahari da ƙoƙarinsa na tabbatar da zaman lafiya tare da mai da ƙasar kan tsarin demokuraɗiyya zuwa Nuwamban 2024 kamar yadda yarjejeniyar da aka cimma a Oktoban 2022-20 zai biyo bayan tattaunawa akan ƴancin ƙasar.
Ta ba sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar idan Allah ya kai mu ko a shirinmu na hantsi wanda zai zo da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda shi kuma shirya ya bada umarni da kuma wato babban injiniyanmu na wannan safiyar Malam Zubair Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Wassalamu.